أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين وآله وصحبه وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. A yau biyar da watan Rajabul Awwal hijirar manzo sallallahu alaihi wa sallama 1426 wanda ya zo daidai da kafaro ga watan hudu miladiya 2005. Za mu ci gaba a inda muka tsaya a tarihin manzo sallallahu alaihi wa sallama. A yau muna ɗauke da bayani ne akan halayen manzo sallallahu alaihi wa sallama, gabannin aikoki da kuma bisharsa, bisharar da littattafan da suka gabata suka yi akan za a aiko shi a ƙarshen zamani. Sannan kuma za mu yi bayani akan gharu Hira, wato kogon da manzo sallallahu alaihi wasallama yake shiga yake ibada, gabanin wahayi ya sauko masa. Sannan za mu yi bayani akan kissa ta saukar wahayi din kansa. Sannan kuma mu zo mu yi bayani akan tafiyar Khadija zuwa ga babanta waka jinofal domin ta baci labarin abinda mijinta manzo sallallahu alaihi wasallama yake gani. Sannan kuma mu zo mu magana akan fataratul wahyi, wato lokacin da wahayi ya yanke. Daga nan mu zo mu magana akan kira da manzo sallallahu alaihi wasallama yake wa wasu a turance. A nan ne insha Allah subhanahu wa ta'ala za mu ambaci wasu mutane guda tara wanda su ne suka fara shiga addinin Musulunci. A nan za mu tsaya a iya so shi gaban sa, gobe za mu yi bayani sauran mutane 40 waɗanda daga bayan waɗannan suka shiga addinin Musulunci. Daga cikinsu kuma wanda yake da kissa ta Musuluntarsa za mu ba da kissa. Kamar yadda muka bayyana da farko, halayen manzo sallallahu alaihi wasallama gabanin zuwa addinin Musulunci. Sanin kowa ne manzo ya rayu tare da ahlul jahiliya, waɗanda ba lissafi a cikinsu, waɗanda addinin annabi Ibrahim suke bi. Wani Amr ibn Luhai ya zo ya kwaso musu da maguzanci ya lalata musu addini. Saboda haka a cikinsu akwai shirka, a cikinsu akwai canje-canje da wasu halaye marasa kyau wanda da yawa daga cikinsu kun rigaya kun ji daga baya. Amma shi manzo sallallahu alaihi wasallama duk da kasancewar yana cikin irin waɗannan mutane, amma shi halayensa sun kasance daban da nasu. Domin ya kasance mutum ne mai haƙuri wanda duk abin da ake masa yana jurewa, baya mayar da martani, ba taɓa saninsa da faɗa tare da wani ba, tunda yake bai taɓa yin faɗa da kowa ba. Sannan kuma mutum ne wanda yake da daɗin magana, kowa idan zai yi magana da shi zai gaya masa kalmomi masu daɗi, zai yi mu'amala da shi mu'amala masu kyau. Sannan kuma abubuwan da mutanen jahiliya suke yi zai sa ya yi nazari cikin wannan abu. Idan wannan abun akwai alkhairi a ciki, zai yi musharaka ya shiga a yi tare da shi. Kamar yadda ya gabata ya yi musharaka wajen gina ɗakin Ka'aba, ya yi musharaka wajen harfin hijar da kuma hilfin sukuji, ya yi musharaka. Saboda akwai wasu alkhairai wanda ya hango a ciki, shi yasa ya shiga ake tare da shi. Amma lokacin da za su je su yi wasu abubuwan su na jahiliya, bautawa wani Allah ko kuma shan giya ko kuma yaƙe-yaƙe wanda ba su da wani dalili a kai, ko kuma zage-zage ko kuma wasu alfahari da kasuwannin da suke halarta, suke yin abubuwa daban-daban marasa kyau, manzo sallallahu alaihi wasallama ba a ganinsa a waɗannan wurare. Domin haka manzo sallallahu alaihi wasallama duk da ya rayu a cikin waɗanda suke bautawa gumaka, bai taɓa bautawa gunki ba, bai ma taɓa zuwa wurin da ake bautawa gunki ba. Kada ku manta a jiya a lokacin da Bahira ya tambaye shi ya ce billata wal uzza akhbirni an sa'alika, sai ya ce masa ma ukhbiruka ma sa'altani billata wal uzza. Wannan yana nuna cewa shi ba shi da alaka da Lata da Uzza da dukkan gumaka waɗanda suke bautawa, kuma baya halarta bukukuwan da suke yi na yi wa Allah shirka. kamar yadda duk dabban da suka yanka wa shirka suka yanka wa wani Allah suka ambaci sunan wani Allah suka yanka ko suka karrabar da shi ga gumaka manzo sallallahu alaihi wasallama baya cin naman wannan dabba kamar yadda manzo sallallahu alaihi wasallama bai taba shahiya ba kamar yadda manzo sallallahu alaihi wasallama bai taba cin riba ba a cikin dukkan harkokin sa da yake yi na kasuwanci sannan bai taba cin wani dukiya wanda yake na haramu ba domin haka bane domin haka ne saboda ya kare kansa yake kiwon dabbobi abin da aka bashi da shi ne yake ci har zuwa lokacin da ya fara kasuwanci tare da Khadija radiyallahu ta'ala anha an rawaito daga gun manzo sallallahu alaihi wasallama yana cewa yake cewa ba hamantu bi shay'in mimma kana ahli jahiliya ayyafalunahu illa marratayn yake tunda nake ban taba sha'awar sha'awar ko kuma shiga cikin abubuwan da mutanen jahiliya suke aikatawa ba ko tunanin shiga cikin abin da suke aikatawa ba yake sai so biyu kasar kawai a wannan so biyun ma Allah subhanahu wa ta'ala ya kare ni ban je na yi musharaka tare da su ba yake cewa karo na farko yake muna kiwo tare da wani aboki na makiyayi sai naji ana hayaniya cikin garin Makka sai nake da shi wannan abokin nan nawa ka kula min da dabbobi na yanzu nan zan zo na gani yake faruwa da shi Makka ba sai wani saurayi ne zai aure ake kike kike ake wake wake ake wasu abubuwa wannan hayaniya ne shi sai kama hanya zai zo Makka gabanni ne shigo Makka a gindin wata bishiya ya zauna zai huta shikenan sai bacci ya fadi Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko masa da bacci bacci ya fadi shi yake cewa yake cewa ma aiqadani illa harru shamsi yake wannan bacci da ya fadi ni ina yi ba abin da ya farkar da ni daga wannan bacci sai zafin rana wasu ke cewa kwana yayi a wajen wasu ke cewa a lokacin da ya taso zai zo maka sassare ne saboda makiyaya suna kora dabbobin su da asusu ba su ke fita to da ya zo ya kwanta rana yana fita zafin wannan ranar shi ne ya tashe shi a lokacin kuma sun gama abin da suke yi sun wafe yace haka nan to ɗaya cikin wannan ya same ni shi ma da na himmantu zuwa wannan waje Allah ya aiko mini da bacci ya kwace ni ban tashi ba sai da suka gama duk abin da zasu yace haka nan hatta akramani Allahu bi risala haka nake kiyaye da dukkan wasu abubuwa da ahli jahiliya suke aikatawa har Allah subhanahu wa ta'ala ya karrama ni da manzancinsa ban taba shiga cikin wani abu mara kyau wanda suke yi na shiga an yi tare da ni ba saboda kyawawan halayensa na jaruntaka da na juriya da mu'amala mai kyau da mutane har su kwaitawa da kansu suka masa laƙabi da alani domin alani suna ne wanda yake ɗauke da sifofi kyawawa masu yawa idan mutum ya kasance yana da sifofi kyawawa masu yawa yana da mu'amala da mutane mai kyau baya cin dukiyar mutane to za ka ji shi ne ake lakaba masa da wannan lakabin alali amma abin mamaki a gidan tarihin sarauniyar Ingila akwai abin da suke kiransa jayiratul ma'arif wato kundin tarihi wanda ake dawwana abubuwa muhimmai a ciki sai a cikin wannan kundin tarihi da ake dawwana abubuwa na al'ajabi ko kuma waɗanda suke shuɗe da ke nan ƙasar Ingila lokacin da suke bayani akan Annabi sallallahu alaihi wasallama a wannan dairatul ma'arif nasu suke cewa an lakaba masa da al'ali ne domin ana kiran mahaifiyarsa da suna Amina wato wannan yana ɗaya daga cikin dasari tunda turawa suke tusawa cikin littattafan da suke rubutawa na addini a cikin harshen turanci domin haka wajibi ne ɗan boko a lokacin da suke karanta littafin addini a wanda aka rubuta shi a harshen turanci su dinga mukaranan sa ko kuma haɗa shi da waɗanda malaman addini musulunci suka rubuta domin akwai irin waɗannan da kai a nan suna nufin shi ba karɓaɗɗe ba ne ba amintacce ba ne cikin gurɓatawa sunan da aka ba shi al'ali an kira shi al'ali ne ba don amanarsa ko halayensa na kirki ba an kira shi al'ali ne domin sunar mahaifiyarsa Amina kamar yadda ake kira mahaifiyarsa Amina shi kuma Ali ka gane kaga wannan tafisa ce wanda idan mutum bai taba karatun littafin addini ba dan boko kawai sai ya zo ya amince da shi an gane tarihi da abin da aka dawwana wato wannan yana tabbatar da manzo sallallahu alaihi wasallama an kira shi alamin ne saboda amanansa da halayensa ne kake har wani ni sawai da littafin da dai ko Muhammad ya fanna da ko ya kayyata wannan dawa na cewa kiran manzo da alamin yana da alaka da sunan mahaifiyarsa Amina ya tabbatar cewa duk da cewa shi ma ba musulmi bane ne insabi an kira shi alamin ne saboda amanarsa da halayensa ne kake kiran ya kayyata ƴan uwansa kafirai wannan shi ne abin da duk wani marubuci ya kamata ya dinga yi yana yin insabi yana faɗan gaskiya koda a kansa ne haka nan manzo sallallahu alaihi wasallama wata rana shi da yara ƴan uwansa suna yin aiki na ɗaukar duwatsu sai Bafas Abbas ya ce masa akwai tsananin zafi kamar yadda sauran yara suka cire wandonsu suka yi gammo da shi domin kada dutsen da suka ɗauka mai zafi ya dinga ƙona musu kai sai Bafas Abbas ya ce kai ma ka cire wandonka ka yi gammo da shi sai ya yi gefe zai cire wandonsa ya yi gammo da shi kenan shi kenan sai wani abu ya zo ya ture shi yana ture shi sai yake cewa izari 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 mana waldona 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 wato yake cewa ba abin da baya so a lokacin irin cire wandon nasa sai ya yi marmaza ya ja wandonsa din ya daure tun gaban nan a yara ƴan uwansa su ga al'aurarsa wannan yana nuna cewa wannan hadisi Imam Bukhari ne ya rawaito a cikin sahihi nashi wannan yana nuna hatta irin tabi'o'i na yarinta manzo sallallahu alaihi wasallama bai kasance yana yi ba manzo sallallahu alaihi wasallama Allah ya kiyaye shi daga irin waɗannan halaye da tabi'o'i na yarinta domin yara su cire wandunan su cewa ta wannan ba wani abu bane na abin mamaki to haka ma Allah bai yarda ya aikata ba domin yaran da suke wasa tare da su watakila wani su idan ya girma bai taba shiga addinin musulunci bai shiga addinin musulunci ba yake ne cewa kai da muke ganin ka tsirara domin haka manzo Allah subhanahu wataala ya kare manzo hatta a cikin yarinta an gane ai haka nan abin da yake tabbatar da kyawawan halayensa Khadija da ta aure shi wanda kuma da yawa daga cikin manyan larabawa sun nemi aurenta saki har ma take sukanta manzo sallallahu alaihi wasallama a lokacin da wahayi ya saukar masa kamar yadda zai zo da siffofi kyawawa daga ciki take cewa innaka tahmilul kalla wa tuqri sayfa wa tartibul ma'du har kuwa karshen siffofi kyawawa na manzo sallallahu alaihi wasallama da take daya masa cewa kin mutum ne mai dauka bai dauka nauyin mutane mai taimakawa gajiyayyu kai mutum ne mai girmama baki kai mutum ne mai sada zumunta zuwa halaye masu yawa wanda Khadija ta lissafa masa take saboda haka wani abu mai kyau ba zai zai shafe ka ba to haka nan manzo sallallahu alaihi wasallama ya kasance da halaye na gargaru halaye na kirki tun a yarintarsa har cikin samartakarsa har ya girma ba taɓa saninsa da wani abu mai kyau ko bautawa wani Allah ko aikata sako ba Allah subhanahu wataala duka ya kiyaye shi sannan kuma ba taɓa ji yayi ƙarya ba ba taɓa saninsa da duk wata mu'amala mara kyau ba wannan makiyansa manya-manya sai da suka tabbatar da shaida a kan wannan kamar yadda zai zo a nan gaba lokacin da ya kira wato ƙwaikawa bayan wa'anzir ashiratakal aqrabin ya sauka a wannan lokaci yana cikin wannan halaye nasa na kirki da wasu watanni suka rage da a saukar masa da wahayi sai ya ji ba abin da yake bukata kamar kadai kada ya ji so ya ga cewa ya zauna shi kadai wurin da ba kowa sakamakon haka sai yake fita yake zuwa wani kogo da ake kiransa gharu hira a cikin wannan kogo yake zama yake yin ibada zai ɗauki guzurinsa da abincinsa da ruwan da zai sha ya je ya kwana biyu ko kwana uku wasu kwanaki a cikin wannan kogo yana bautawa Allah subhanahu wataala yana kareta a lokacin da kuma zai fita wannan kogo zai ɗauki abinci da kuɗi da dukkan abubuwan da miskinai da talakawa suke bukata a hanyar tafiyar da yana raba musu yana sadakarwa a wannan lokaci yana ce da musulmi yana taimakawa waɗanda suke bukatar taimako har zai je tsaro kira wajen tawon sama haka haka ya kasance manzo sallallahu alaihi wasallama yake aikatawa shi wannan karu kira wani kogo ne yana nan har zuwa yanzu a Makka tsawon shi wannan tsawon wannan kogo yadi hudu ne ma'anar yadi hudu jirai hudu yadi irin na keloli na yanzu wanda ake auri yadi da shi tsawon wannan kogo yadi hudu ne tsawon sa fadin wannan kogo kuma kusan yadi biyu ne bai cika yadi biyu ba saura kaɗan ya cika yadi biyu dan sun ce jirai ne da salasatu arba na jira haka ce salasatu arba a cikin kai abu ɗaya ka raba shi hudu sai ka ɗauki guda uku daga ciki mana yadi ɗaya da kashi uku cikin ɗaya wato fadin wannan kogo tare kenan wannan kogo ba wani girma ne sosai yake da shi ba tunda tsawon sa yadi hudu fadin sa kuma yadi ɗaya ko kuma biyu bayan kadan ko kuma yadi ɗaya da kashi uku cikin hudu na ɗaya ko a ce yadi biyu ba kadan fadin wannan kogo ɗin to a cikin wannan kogo ne yake zuwa yake yin ainihin ibadar sa tun gabanin wa'ayi ya saukar wa manzo sallallahu alaihi wasallama littattafai da suka gabata sun yi bisharar cewa manzo alaihi salatu wassalamu ta aiko shi a ƙarshen wannan zamani tun daga attaura da injila da kuma zabura har zuwa qur'ani duk sun tabbata kuma sun yi bisharar za a aiko shi ya zo daga cikin attaura daga cikin wasiyar da annabi musa alaihi salam ya bar wa banu isra'il wanda yana nan har yanzu a cikin abin da kiristoci suke kiransa all system wato sun kasa bible zuwa kashi biyu akwai all system akwai kuma new system wannan all system a nan ne wannan magana da za mu karanta a darasin mufassara shi yake a ifa na 30 a sifar tasniya isha na 33 saboda shi all system sun kasa shi zuwa kashi daban-daban ne akwai takwimi akwai tasniya akwai kuma akwai lawi har zuwa ƙarshen wannan kashi din da shi wannan magana yana wato sifar tasniya a isha na 33 aka ce isha kamar aya ne cikin aya ne a wajen su an gane kamar aya suka ce tafka kamar sura isha wato cikin kamar aya kenan annabi musa alaihi salam ya bar wasiyar zuwa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama yake cewa a cikin attaura ko kuma all system yake cewa ja'a rabbu min sina'a ko min sina'a wa ashraqa min sa'id wa sta'lana bil faran wa ma'ahu uluf al-athar وفي يمينه سنة نار حتى يزوى السنة في النبي موسى عليه السلام أجل ليس إذا جاء الرب من سيناء الدين الله سبحانه وتعالى يا كان خشو وادك سيناء يوتيه وانت النبي موسى عليه السلام يوم كان هذا الله وجب في طول سيناء كنا wannan yana magana zuwan annabi Musa alaihi salam da kuma aiko shi da taura da yake wa ashraqa sa'ir shi kuma yana nufin zuwan annabi Isa da tajdidin taura domin annabi Isa ya zo ne domin ya jaddada shari'a da yake cikin taura kamar yadda alqur'ani Allah yake cewa wa rasulan ila bani isra'il ni manzo ne da Allah ya aiko ni zuwa ga bani isra'il sa'ir wani dutse daga cikin duwatsun farasin wurin da aka aiki annabi Isa alaihi salam yake wa ashraqa min sa'ir mana annabi Isa alaihi salam ya zo ya jaddada addinin taura ya jaddada wa banu isra'ila addinin su yake wa sa'lana min faran bincike ya nuna faran wani tutse ne daga cikin duwatsun makka ko kuma wani suna ne daga cikin sunayen makka saboda makka yana da sunaye masu yawa mana wannan addini ya gama fitowa fili fararo duk duniya sun san shi a faran wato a makka wannan bilanta annabi sallallahu alaihi wasallama ne ake nufi da shi domin ya ambace shi bayan ambatan sa'ir falasin ne wurin da aka aiki annabi isa alaihi salam bayan kuma annabi isa ba a samu kowane annabi ba sannan kuma wannan annabi inji annabi Musa yace min Haran Haran dinnan kuma suna ne daga cikin sunayen Makka ko kuma suna ne daga cikin duwatsun Makka suna ne na wani tudu daga cikin duwatsun Makka wannan yana nuna kenan wata alama ne Haran yana nufin manzo ne alaihi salatu wassalam abinda kuma sai ka da ayya da wannan yake cewa wa ma'ahu ulufan abaha yace akwai dubban mutane tsakaka ko tare da an gani wannan sune sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam ulufun wa ma'ahu ulufan abaha sannan yace wa fi yaminihi sinatun minan minna yace sannan kuma a hannunsa akwai wani wani garwaki garwaki na wuta yana rike da wuta wannan yana nufin shari'a ne shari'an da Allah subhanahu wataala ya aiko shi da shi domin yana kona mushrikai yana rugurguza su yana kayya wannan wasiya ce daga cikin wasiyoyin da annabi Musa ya barwa banu Isra'ila a cikin Ashura ko kuma on tsinin a cikin sifurtasiniya isha na 33 har yanzu yana nan a rubuce idan kuka yi nazari za ku ga wannan wasiya da siffofin da annabi Musa ya bari ko ya yi wa Yahudawa alwasiyarsa za ku ga ya dace da siffofin da Allah subhanahu wa ta'ala ya ambata ƙarshen suratul Fath inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa zalika masaluhum fit tawra zalika masaluhum fit tawra ya siffanta sahabban manzo sallallahu alaihi wasallama yake wannan shine misalin su siffofin sahabban manzo a cikin at-taura anan kuma yake wa ma'ahu ulufan abaha sai isara zuwa ga wadancan sifofi wanda Qur'ani ya ambata yake suna cikin at-taura an gane wannan kenan a dangane da ainihin at-taura kuma ya zo a cikin at-tauran har yanzu a cikin sifurut takwini yake cewa wa amma isma'il fa inni baratuhu وكبرته وعزلته بماس ماس يكي النبي إسماعيل عليه السلام هل ينزل أشيء أرس السنو النبي إسماعيل عليه السلام يكي نينا جرم ماتي ناسا مسا البركة نا جرم ماتي دا ماس ونن أيارن إبرانية يارن دا تسوكا دا تورا ينعباد معناني نمحمد كوكما أحمد عليه الصلاة والسلام yake ya girmama annabi Isma'il alayhi salam da zuwar manzo sallallahu alaihi wasallam ma'ana shi annabi Isma'il alayhi salam darajar sa yana karuwa yana daukaka ne sanadiyar manzo sallallahu alaihi wasallam ya fito ne daga cikin zuriyarsa saboda wannan kalma ta masmas a lugha ta Ibraniya wanda da wannan lugha ne aka saukar da Taura tana bada ma'ana na Muhammad a Larabci ko kuma Ahmad wadannan duka bisharori ne suka zo a cikin Taura ko kuma all 69 sannan kuma a cikin injila a cikin bible kenan a cikin injila an samu kima annabi isa alaihi salam ya bar wasiyar bayyanar manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa antalik ila rabb wato fasaran abin da ya faɗa zuwa larabci zan koma zuwa wajen ubangiji fa innahu in lam antalik la ya'tikum yake idan ban koma wajen ubangiji ba alfarkali ba zai zo muku ba in ce a cikin wannan wasiya kenan yana na cikin bible alfarkali ko kuma farkali ma'anarsa da aka bincika aka fassara shi zuwa larabci shine ma'anar ahmad a larabci imma ismu tafdhil ne na halida ya ahmad ko kuma fi'il mudari ne na halida waɗannan ma'anoni guda biyu duka kalmar ahmad tana dauke da shi ma'ana da aka fassara wannan barkalitin zuwa larabci sai aka ga yana dauke da ma'ana na ahmad ismu tafdhil ma'ana wanda yake kowa godewa Allah ko kuma yana dauke da ma'ana na fi'il mudari na halida ma'ana ahmadu ina mai godewa Allah wannan suna ne na manzo sallallahu alaihi wasallama wanda qur'ani yake akwai wannan sunan a cikin injila ko kuma bible da wannan sunan ne annabi isa ya ambace shi cikin bible wannan alfarkalitin yayi daidai da ma'ana Ahmad wanda Qur'ani ya faɗa inda Allah subhanahu wataala yake cewa wa idh qala isa ibn maryama ya bani isra'ila inni rasulullahi ilaykum musaddiqan lima bayna yadayya min at-taurati wa mubashiran bi rasulin yati min ba'di yasmuhu ahmad wannan wasiya da ya bari yake wa mubashiran bi rasuli ina muku bisharan wani manzo ya cikin badi wanda zai zo daga bayana ismuhu ahmad sunansa ahmad ne wannan farkalitin nan yana dauke da ma'ana na ahmad saboda haka ya zo a cikin bible ko kuma injila da wannan bishara na bayyanar manzo sallallahu alaihi wasallama sannan jumlatan Allah subhanahu wa ta'ala ya bayyana a cikin qur'ani cewa dukkan manzanni a cikin littattafan su akwai bishara na bayyanar manzo sallallahu alaihi wasallama sannan kuma Allah ya yi yarjejeniya da su mutanen su inda Allah zai ja zamanin su har wannan manzo ya bayyana to dole su zo su yi imani da shi kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya bayyana cikin suratu Ali Imran inda yake cewa la tubayyinun lahu linnasi inda yake cewa wa wa akhadna mithaqan nabiyina lamma atainakum min kitabin wa hikmatin thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum latu'minunna bihi wa latansurunna qala aqrartum wa akhadtum ala dhalikum isri qalu aqrarna qala fashhadu wa ana ma'akum min ash-shahidin wannan Allah yayi alƙawari ne da dukkan annabawa yake duk lokacin da ya ba su littafi shi a cikin wannan littafin ya ambaci cewa akwai manzo da zai zo a ƙarshen zamani za ku yi alƙawari cewa in ya zo za ku yi imani da shi ku annabawan da kuma mutanen ku qala aqrartum za ku tabbatar za ku yi alƙawari wa akhadtum ala dhalikum isri ku dauki alƙawari mai nauyi akan haka qalu aqrarna sai ce mun dauki alƙawari a duk lokacin da wannan manzo ya bayyana za mu yi imani da shi haka nan ya zo a cikin suratul araf إن الله سبحانه وتعالى كتبوا الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يازو أتنقر عليه يتي النبي منزو الأمي وانا سيكي سامسا أربوشي أتنق التوراة الإنجيل عن ذلك كما الله سبحانه وتعالى آيو إذا داما يابينا يهودا وادا نصارى سنسيكي الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه kama yarihuna abna'ahum an gane ai saboda haka yazo a cikin qur'ani babu wani misali daga littafin da suka gabata ba ce Allah ya ambaci sunan manzo da bisharar bayyanarsa a cikin wannan littafi kuma ya gabata misali daga kisar bahira da sauran yahudawan da suke neman sa shin yana yaro domin su kace shi domin sun samo sifofinsa da alamomin sa a cikin littafin su wannan wani abu ne wanda ba a shakka babu shakka Allah subhanahu wa ta'ala ya fi sallallahu alaihi wa sallama a cikin ashar Allah subhanahu wa ta'ala ya ba da bisharar bayyanar manzo sallallahu alaihi wa sallama a cikin ashar da injila ko abinda ake kiransa old testament da kuma new testament kamar yadda ya gabata za mu dawo kan bayanin saukar wahayi manzo sallallahu alaihi wa sallama ya kasance yana ibada yana bauta yana kadaitaka a cikin wannan kogo na garu kira yana cikin wannan ibada sai mala'ika jibril alaihi salam sai ya sauka a gare shi da ya sauka a gare shi wanda yake cikin watan Ramadan goma ga watan August miladiya 610 ma'ana a lokacin yana da shekara 40 cikin domin an aike shi miladiya da shekara 570 a cikin goma ga watan August kamar yadda muka bayyana a cikin watan Ramadan 21 ga wannan wata goma ga watan August miladiya 610 wanda ya zo daidai da kamariya shekararsa 40 ciki a lissafi na watan kamariya da wata 6 da kuma kwana 12 a lissafi kuma na shamsiya yana da shekara 39 sannan kuma yana da wata 3 da kuma kwana 20 wato a lissafi shamsiya domin misali akwai kamariya akwai shamsiya ala kulli hal dai maganan da yake inganci daga cikin malamai an fara saukar masa ne da wa'ayi cikin watan Ramadan ranar litini yana da shekara 40 ciki sannan kuma da wata shida da kwana 12 kamariya shekara 39 da wata uku da kwana 20 wato shamsiya wasu malamai suna ganin cewa an fara saukar masa da wa'ayi ne a cikin watan Rabi'ul Awwal wasu suna cewa a cikin watan Rajab ne amma bincike da malamai suke yi suka tabbatar a cikin watan Ramadana ne kamar yadda muka bayyana 21 ga watan Ramadana kuma wannan shine abin da Qur'ani yake ayyadawa yake tabbatarwa domin Allah subhanahu wataala Qur'ani yana cewa شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن كما يقول إنا أنزلناه في ليلة القدر إنا أنزلناه في ليلة مباركة ولن نجينا ثبت الشيوة أوت رمضان وانتكما ونسيه مدنا مدن إنجنج لوكة دا في جبريل يتعقى بريشي يتعقى شيوة فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم ارسلني فقال اقرا من صلى الله عليه وسلم ينا بعد الاباري يند وعي يسوطا جريسي سيكي ملائكة جبريل يريكيني دكاركي يجمتيني يجاز يجمتيني سيدا نشا وعلا سيدا نشا وعلا تو سيسكيني سيكي من اقرا فقلت ما انا دقاري sai na ce ni ba ne yin karatu ba ne fa kada ni fa hatta ni hatta balaga minni juhud marratan ukhra thumma arsalani fa qala iqra yace har yanzu yace ya tama ni ya danke ni a jikin sa sai da na sha wahala ya sake ni sai yace mi iqra kai karatu fa kuntu ma ana bukari sai nace ai ni ba ne yin karatu ba ne ya kare ni masa haka dan har sau uku a na karshe da manzo alaihi salatu wassalam yake masa fa qultu ma ana bukari sai malaka jibril sai yake masa iqra bismi rabbika alladhi khalaq khalaq al-insana min alaq iqra wa rabbuka al-akram alladhi 'allama bil qalam 'allama al-insana ma lam ya'lam zuwa wadannan ayoyi ya karanta masa wadannan ayoyi yace ina karantawa sai na ji na haddace dukkan abin da ya karanta jikina yana rawa na fita a cikin hayyacina na kama hanya yake na nufi gida na zogon Khadija radiyallahu ta'ala anha yace da na zo wajenta ina cewa zammiluni zammiluni ma'ana ku rike ni da mayafi wasu suka ce a lokacin yana jin sanyi ne wasu kuma suka ce a lokacin yana jin tsananin zafi ne wasu suka ce a lokacin yana ganin idan aka rike shi zai daina ganin shi malaika Jibril ne a wannan lokaci ne sai Khadija ta rike shi ta rike shi sai ta tashi ta nufi wajen babbanta Warqa bin Nawfal saboda ta san mutum ne ƙwararre a cikin harkokin abubuwan da suka shafi littattafan da suka gabata kada kuma ku manta yana ɗaya daga cikin mutane guda hudu waɗanda a can baya muka yi bayanin suka yi tawaye suka daina bauta wa gumaka tun gabanin a haifi manzo sallallahu alaihi wasallama ko kusa da haihuwarsa sai ta tashi ta tafi ainihin wajen babbanta Warqa bin Nawfal sai ta kwanto labarin abin da manzo sallallahu alaihi wasallama ya gani kuma ya gaya mata ta gaya mata a wannan lokaci sai Warqa bin Nawfal yake cewa والذي نفس ورقة بيده إن هذا هو الناموس الذي كان ينزل على موسى عليه السلام سيأتي إنا رنسي وإنا رنسي وادا واندا رن ورقة يكي أنسى وانا يسيني إن وحيندا يكي سوكر النبي موسى عليه السلام يبدي هكا سيكا ديجا تجاوى وستنجا من صلى الله عليه وسلم ta sanar da shi ta ce mata أبشر فإنك تبعث إلى هذه الأمة كي بشارة زعيكو كان يزوى دولنا الأمة كتوى جندا ورقة يجيها متى جكا تجيها ومنذو صلى الله عليه وسلم في عنك لنسى يقول ذا سيتاكي ينشي وجنداك الكعبة ديجي وجنداك الكعبة ينا دوازي سيسكى ددا في ورقة لنجبا دبا في ورقة بالنوفل يكي متى abinda Khadija ta bani labari akan ka kaza da kaza kaza haka yake sai manzo sallallahu alaihi wasallama yake eh haka ne sai waraka yake uqimu billahi nafsi bi yadihi innaka lanabiyyu hadhihi al-umma ya kara ayyada masa ya kara tabbatar masa yake ina rantsewa da wanda raina yake hannunsa kai ne annabi wannan al-umma din kitanan manzo sallallahu alaihi wasallam ya dawo ya samu bishara ta hanyoyi guda biyu Khadija ta je ta samu mata bishara a wajen waraka sannan ya hadu da warakan ya gara tabbatar mata to sannan kuma sai yake shoki irin wannan wahayi ya gara zuwa mata wannan wahayi da ya gani yake shoki ya gara zuwa mata amma kuma sai wahayi ya yanke wannan wahayi sai ya yanke zuwa wasu lokuta a lokacin da wannan wahayi ya yanke yake bakin ciki yana ta tunani domin wannan abin da yake kasancewa bishara a gare shi na zai kasance annabi wannan al'umma ya yanke ya rasa yadda zai yi har yake cewa har nake jin kamar in hawo kan wani dogon dutse in faɗo saboda irin bakin ciki da nake ji na yankewa alayhi salatu wassalam yake cewa ina cikin tafiya yake sai naga wannan mutumin da wannan mutum wanda na gaishe a cikin garo hira yake fara'aitu alladhi ra'aytuhu fi gari hira yake sai naga wannan wanda na gaishe a cikin garo hira fa sami'tu sautan sai naji wani murya yake falsafattu nahawahu sai na waiwaya ɓangaren ainihin wannan murya ɗin sai na ji muryan yana cewa wadduha wallayli idha saja ma wada'aka rabbuka wa ma qala walal'akhiratu khairun laka min al'ula walasawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dallan fahada ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث الله سبحانه وتعالى يسوكر من تدود أن آيوي وكما ون سورة آية سيكي مسا بشارة سيوة ون وعي لا ينكي مسني باتنوي أن كانت بكو أن يفكرك ون يكما ندد سنجي كما الله سبحانه وتعالى domin yanke wayin nan da aka yi zai ji sauki da kuma son shi wayin a cigaba da ainihin yi masa sannan kuma a wannan tsakani da wayin ya yanke hankalinsa zai kwanta zai samu nutsuwa yadda a lokacin mala'ika ya kara zuwa masa hankalinsa ba zai tashi kamar lokacin da ya fara ganinsa ba wannan shi ne hikimar yanke wannan wayin Allah ya rantse da dare ya rantse da duha ya ce wadduha والليل إذا سجى يتي يارنسى لزوحى لوكة هنسي يارنسى كما دجري لوكة اللي يجبه كلم يتي ما ودعك ربك وما قلع وبين جدنك بيبرك با سننكما بيكيك با بابلن كيبا باكين كيبا هرزوا ترشل لإمومين جعل الله سبحانه وتعالى يمسى كما يكدا يمسى ولنن لإمومين أو أن اللوكة كما أعين سجيرك سابو sai ya tafi gida yana cewa Khadija zanniluni har yanzu saboda har yanzu bai saba ba bai saba ainihin a jikinsa ba a wannan lokaci da ya kara so gida sai Khadija ta rike shi da ta rike shi sai hankalinsa da ya kwanta sai ta ce wannan abu ya kamata an ɗauke shi in tafi da shi wajen waraka bil nawfal din ya kai mana da farko ta tafi cikin tare ne ta ba shi labarin abin da yake kasancewa sai ta dawo manzo sallallahu alaihi wasallama ta tafi da shi wajen waraka bin Nawfal sannan kuma dama sun haɗu da waraka bin Nawfal a lokacin da yake tsawaci sai waraka bin Nawfal yake mata inna hadha huwa an-namus alladhi kana yanzilu ala Musa alayhi salam yake cewa ya laitani kuntu jazan ya laitani akunu hayyan is yukhrijuka qaumuka sai waraka bin Nawfal yake mata dama ina cikin karfi na a yanzu yake dama ina nan da raina a lokacin da mutanen ka za su kore ka su fitar da kai daga cikin Makka sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya yake awa mukhrijiyahum yake za su fitar da ni za su kore ni cikin wannan gari yake mamaki awa mukhrijiyahum wannan yana daga cikin kalmomi masu fasaha daga cikin kalmomin da manzo sallallahu alaihi wasallam ya furta yana da kuma auduki da yawa na irabin ayyukan wannan kalma din har idan mutum yana takama da nawar sunfa ko kuma ya iya irabi malamin mika masa wannan jumla suke yi suke yi irabin wannan magana saboda fasahar sa awa mukhriji lahu har ma mutum yi wata risala musamman na irabin wannan kalma din awa mukhriji lahu kalma din fasaha shin yanzu za su kore ni za su fitar da ni daga cikin garin Makka sai wani abu na Nawfal yake mata lam ya'ti rajulun qattun bi mithli ma ataita illa udiya yake babu wani mutumin da ya taba zuwa da irin wannan abin da ka zo da shi ko irin wannan abin da aka baka ka zo ka bayyana wa mutane sai an yi kiyayya da shi sai an nuna masa kiyayya ma'ana sai annabawan da suka gabata aka zo musu da wa'ayi sai an nuna musu kiyayya to a wannan lokaci sai Khadija ta dauki manzo sallallahu alaihi wasallama ta mayar da shi gida manzo alaihi salatu wasalam hankalinsa ya kwanta sai Khadija ta ce masa to a lokacin da irin wannan mutumin da ya zo maka a garo kira har ka ganshi to a duk lokacin da ya zo ka ban labari a lokacin da ka fara ganinsa ka bani labari inji Khadija radiyallahu ta'ala anha shikenan suna nan a cikin gida sai Jibrilu ya bayyana ga manzo sallallahu alaihi wasallam nan gaba kana za mu yi bayanin nau'o'in wa'ayi irin yadda Jibrilu yake saukarwa manzo sallallahu alaihi wasallam wa'ayi nau'i daban-daban har guda takwas da ya fara ganin Jibrilu sai ya ce ga Khadija gashi nan ai ina ganin kaina kallon sa sai Khadija ta ce masa ijlis ala rakibil aisar ka zauna akan cinya ta hagu sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya je zauna akan cinya ta hagu sai Khadija ta ce masa har tarahu kana ganin sa kala na manzo ce ai gashi nan har yanzu ina ganin sa sai ya ce masa fata'awwal wajlis ala fakhidhi al-ayman ka juye ka zauna akan cinya ta dama sai manzo ya juye ya zauna akan cinya ta dama sai ta ce masa har tarahu kana ganin sa manzo sallallahu alaihi wasallama yace ha huwa gashi nan ina ganin sa sai Khadija ta ce fata'awwal wajlis ala hijri ka juye ka zauna akan kirjina sai manzo sallallahu alaihi wasallama ya juye ya zauna sai Khadija ta ce hal tarahu kana ganin sa sai manzo sallallahu alaihi wasallama ya ce na'am gashi nan ina ganin sa sai Khadija ta ce to sai ta tau ta yaye kanta akwai rima ko dan kwali ko kallabi sai ta yaye wannan kallabi din tana yaye wannan kallabi ta ce masa har tarahu kana ganin sa sai manzo sallallahu alaihi wasallama ya ce ma kuntu bi arahu bana ganin sa sam sam bana ganin sa sai Khadija ta ce wallazi nafsu khadija bi yadihi inni la arju an takuna nabiyya hadhihi al-umma yace wace wallazi nafsu khadija bi yadihi innahu la malak wa ma huwa shaytan yace ina rantsewa da wanda ran khadija ke hannunsa Allah kenan ina kyautata tsammanin kai din nan zaka zama annabin wannan al'umma da
kuma tace ina rantsewa da wanda ran Khadija ke hannunsa wannan malaika ne ba shaytani bane ba shaytan bane annabi manzo sallallahu alaihi wasallama yana so hankalin sa ya kwanta gabaki daya yake sauraron a saukar masa da ainihin wahayi daga bayan wannan ne Allah subhanahu wataala sai ya saukar masa da ya ayyuhal muddassir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wannan shine aya ko kuma sura ta uku da ta sauka a cikin Qur'ani domin sura ta farko iqra bismi rabbika alladhi khalaq ta saukar da nubuwa ne da annabta domin nubuwa daban risala daban wato annabta daban kuma manzanci daban a lokacin an saukar masa ne da annabta shi kuma a lokacin da aka saukar masa da wadduha wallayli idha saja an saukar masa da tasliya ne an saukar masa da wata sura wacce za ta kwantar masa da hankali yanke wannan wahayin da aka samu na wasu kwanaki wanda wasu malaman suke cewa kwana goma ne masu cewa shekara biyu ko shekara uku malamai da yawa sun hafta a su sun ce kuskure ne magana mafi inganci shine yankewar wahayi ma'ana tsakanin sakar iqra da kuma sakar wadduha ba su wuce kwanaki ba waɗannan kwanaki kuwa wasu suna cewa kwanaki goma ne a wannan lokaci bayan wadduha ta sauka saboda tasliya ko kuma kwantar da hankalin manzo sallallahu alaihi wasallama sai Allah kuma ya saukarwa manzo sallallahu alaihi wasallama risala yace ya ayyuhal muddassir qum fa'anzir wannan risala ce wancan kuma iqra bismi rabbika alladhi khalaq nubuwa ce domin haka ne malamai suka kasa saukan wa'ayi ga manzo sallallahu alaihi wasallama zuwa harkaci daban-daban zuwa kashi takwas bakwai daga ciki an yi ijma'i a kai cewa waɗannan halaye ne na saukan wa'ayi wanda hadisai sun bayyana na takwasin shi ne malamai suka yi sabani a kai wa'ayi kashi na farko wa'ayi yana saukarwa manzo sallallahu alaihi wasallama ne ta hanyar mafarki ar-ru'ya salihah kamar yadda Aisha ta rawaito take cewa farko saukan wa'ayi ga manzo sallallahu alaihi wasallama ya fara yin mafarki fa kana la yara ru'ya baya ganin wani mafarki illa wa takunu mithla al-falaq wannan mafarkin da ya gani zai zo ya kasance kamar safiya ma'ana abin da ya gani izzatini zai zo ya faru idan ya mafarki da mutane wani abu ya faru wace gani sai ga abin da ya faru sanan ne ya fara ko kuma alamun saukan wa'ayi ya fara bayyana a gare shi saboda haka ar-ru'ya salihah mafarkan annabawa wa'ayi ne saboda shaytan baya wasa da mafarkin su sai kala na biyu nau'i na kala na biyu na wa'ayi shine Jibrilu alayhi salam ya jefa wani abu a cikin zuciyarsa yana na yanki sai ya ji wani abu ya fada cikin zuciyarsa ya haddace wannan abu ba tare da ya ga Jibrilu ba akwai hadisin da ya tabbatar da irin wannan nau'i na wa'ayi manzo sallallahu alaihi wasallama yake cewa ulqiya fi rawayi ma min nafsin tamutu illa wa qad tastakmilu rizqaha babu wani mutum wanda zai rasu sai in an cika masa arzikin sa gabaki da ya cinye su kuma yace an jefa wa cikin zuciya wannan wani nau'i ne na wahayi kusan ilhama a jefa abu a cikin zuciyarsa ya ji shi ya haddace sai nau'i na uku na wahayi shine ya ga mala'ika da sura ta mutane da suran wani mutum zai zo masa wannan ya zo a hadisin Jibril ko kuma hadisin da Umar ibn Khattab ya rawaito inda manzo yake cewa hadha jibrilu atakum yu'allimukum dinakum kuma galibi manzo sallallahu alaihi wasallama yana ganin jibrilu ne a irin wannan yanayin da sura ko siffar wani sahabinsa jihiya zai zo da siffa ta jihiya kamar yadda amsa take bada labari wata ran sai naga jihiya da manzo sallallahu alaihi wasallama suna tattaunawa yace wallahi ban san da jibrilu bane sai da naji akan mimbari manzo sallallahu alaihi wasallama yana bada labarin abin da na ganshi da jihiya suke suna tattaunawa a cikin wannan bajiya bane Jibrilu ne alayhi salam ya zo da sura ko sifar diliya ya kawo manzo wai Hafsa da ta gani ta dauka diliya ne amma da taji manzo yana bada labarin abinda taji suna tattaunawa da diliya kanan ta gane ba diliya bane malaika Jibrilu ne ya zo a sura diliya saboda haka yana zuwa da surar mutane sai kuma kiki na kudu na wahayi yana zuwa mata kamar yadda yake kamar su sarkana tijar kamar kara wato na kararawa zai ji ana ta kara wato wannan karan kara ne na saukan malaika Jibril yake cewa wa kana ashadduhu alayya yake babu irin nau'in wahayi wanda nake jin zafin sa kamar irin wannan wanda yake zuwa mun wato da kamar kara na kararawa wannan ba kara bane na kararawa kara ne na saukan shi Jibril din alayhi salam sai nau'i na biyar na wahayi shine Jibril alayhi salam yake iya saukarwa manzo da irin surarsa da Allah subhanahu wa ta'ala ya halice irin wannan sauka ya saukawa manzo sallallahu alaihi wa sallama ne to biyu ka talkar kamar yadda suratul najm yake bada labari yake cewa ma kazabal fuadu ma ra'a afatumarunahu ala ma yara wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra gani na farko da yake ma kazabal fuadu ma ra'a gani na biyu da yake wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra to biyu manzo sallallahu alaihi wasallama ya ga Jibril da irin surarsa da Allah subhanahu wataala ya halice shi sai kuma na shida ce siffa ta shida ta wahayi shine malaika Jibrilu zai saukar da wata aya daga lauhul mahfuzu ya zo ya karantawa manzo sallallahu alaihi wasallama wannan wata siffa ce daga cikin sifofin wahayi sai kuma na bakwai manzo sallallahu alaihi wasallama suka yi magana da Allah subhanahu wataala ba tare da wasiƙa da Jibrilu ba amma da hijabi malar da hijabi baya ganin Allah bai yana jibrilinsa cikin irin maganan da annabi Musa a yi da Allah subhanahu wataala annabi Musa baya ganin Allah amma yana jibrilinsa wannan ne sai yake cewa rabbi arini anzur ilayka an gane wannan kici guda bakwai malamai suna zuwa kan cewa hadisai sun zo sun bayyana cewa ana saukarwa manzo wahayi da kowanne daga cikin waɗannan sifofi ko hanyoyi na saukar wahayi guda bakwai na takwas wanda aka yi sabani a kai shine manzo sallallahu alaihi wasallama yake iya magana da Allah subhanahu wataala ya ji muryarsa kuma ba tare da wani hijabi ba an gane malamai da yawa suka tabbatar da wannan nau'i na wahayin cewa ya kasance a cikin Isra'i kamar yadda zai zo lokacin da za mu yi bayani a kan kisan Isra wasu kuma malamai suka ce hakan bai kasance ba ko kuma bai inganta ba an gane wannan shi ne kasuwar wahayi har zuwa bakwai ko takwas wanda kowanne sifa ko nau'i akan saukarwa manzo sallallahu alaihi wasallama wahayi da wannan sifa din baya da wannan manzo sallallahu alaihi wasallama da wannan aya ya ayyuhal muddassir kufa anjir ta sauka da yake a lokacin da kuwa wannan aya ta sauka yana nan a lullube shi yasa ayar ta fara ambatan al-muddassir ma'ana al-muddassir wanda yake rike da jifar wani katon riga ne wanda idan kana jin sanyi ko ba ka so wani ya san ka za ka rufu da shi a jifar shi Allah a lokacin da yake rike yake kwance sai ya ce kwanciya bai kama ka ba hutu ba aikin ka bane jan aiki ne mai wahala a gabanka kun ka anjir ka tashi daga cikin wannan kwanciya ka gargaɗi mutane kun ga da farko ba umarci shi da ya gargaɗi mutane ba sai wato mata ya yi karatu ya kara bismi rabbika alladhi khalaq wannan yana ɗaya daga cikin dalilan malaman da suke cewa an nasta shi ne a saukarwa annabi wahayi ba tare da an ba shi izinin ya isar ba kamar yadda Allah ya saukarwa manzo Isra bai ba shi umarnin ya karantar ba umarni aka ba shi kan kansa ya yi karatu a nan kuma Allah subhanahu wataala ya umarce shi da ya karantar ya yi gargaɗi ya ce ya ayyuhal muddassir ya ce kum fa'anzir Allah subhanahu wataala sai ya ambaci wasu adab na da'awa ko na wazi a cikin waɗannan ayoyi waɗanda suke da muhimmanci da farko yake ya ayyuhal muttasil ya kira shi ya kai wanda kake a lindige wannan kira an kira shi ne saboda ya fara wannan umarni din muhimmanci kuma manzo Allah subhanahu wataala yake da manzo kun yake mata ka tashi domin ya nuna cewa har ka ce mai wahalar gaske ba zai yiwu a yi shi cikin hutu ba ba zai yiwu a yi shi cikin kwanciyar hankali ba shi yasa yake mata kun bayan ya ce mata kun tukuna yake mata fa'ajiyar ka tashi ka yi gargaɗi yake mata wa rabbaka fakabbir ka girmama ubangijinka shi kaɗai duk waɗannan alloli da kwaitawa suke bautawa ba abin bauta bane ubangiji ke shi kadai za ka girmama shi kadai ne abin yabo shi kadai ne abin bauta shi yasa ya kaddamar da makulun dini a kan tsibiri kamar yadda malaman balaga suke cewa a lokacin da aka kaddamar da abin da abin da yake da yake da bukatan a jikin da shi a nawo yana bada fa'ida ne na kebantawa ma'ana ka kebanta ubangiji ke shi kadai da girmamawa yake wa tiyabaka fatahir ka tsarkaka tufafinka wannan yana nuna karatu da wa'azi da da'awa yana bukatar sarki ka tsarkaka ainihin tufafinka wasu na fassara tiyabaka wato majazan mana ka tsarkaka zuciyarka amma fassara na farko shine zahiri kuma shine mafi inganci wa tiyabaka fatahir warrijla fahjur ka karraki dukkan wasu abubuwa na kazanta munanan abubuwa da waɗannan mutane kwaitawa mashirikai suke aikatawa kai ka kaurace su a wata qira'a warrujza bidamirra warrujz bidamirra suna ne na wani gunki wanda larabawa suke bautawa kuma suke girmama shi to wannan qira'a yana nuna wannan gunki da dukkan gumatan da suke girmamawa kamar su tawaye kamar su bara'a Allah yake wala tamnun tastakbir ya kawo mata wani daga cikin makarimul akhlaq ya kasance yana da wasu tabiyoyi na halaye na kirki wanda mutum yana ganin waɗannan halaye ko manzo bai kira shi zuwa ga addinin musulunci ba zai ansa ya shiga cikin addinin musulunci shi ne wala tamnun tastakbir ma'ana kada ka bada kyautar abu da tunanin aminka shi a mayar maka a nan gaba a waɗannan ayoyi Allah subhanahu wataala ya karantar da shi adab na da'awa adab na da'awa to shi ne malamai suka kaza daga cikin su Ibn Qayyim shi maratin na da'awa zuwa kashi guda biyar kashi na farko shi ne annabta annabta shi ne da'awa zuwa ga shi annabi kansa shi annabi kansa kamar yadda Allah ya umarci manzo yake ikra ana nema ne shi kansa din ya fara karatu domin sai ka karatu ka tarbiyyantu addini ya raba ka a nan tukunna za ka karantar da wani amma idan kai baka karantu ba addini bai raba ka ba baka saba da shi ba bayan da za a yi ka karantar da wani yasa martaba na farko na da'awa da'awar kiran shi annabin kansa ya siffantu da addini da aka aiko shi da shi shi ne annabta kenan shi ne suratul iqra ta bada umarni na haka take iqra bismi rabbika alladhi khalaq martaba na biyu shi ne kiran makusanta danginsa ya kira danginsa zuwa ga addinin musulunci inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa anzir ashirataka al-aqrabin ka gargadi bayan wannan Allah ya saukar da wa anzir ashirataka al-aqrabin ka gargadi danginka makusanta ka gargade su da sabawa Allah ka umarce su da bautawa Allah subhanahu wa ta'ala shi kadai wannan shi ne kashi na biyu kashi na uku kuma shi ne kiran mutanensa zuwa ne da mutanensa mutanen da yake raye da su a cikin gari daya wanda yake tare da su a cikin gari daya da kuma waɗanda yake da alaka da su na yan kwantaka alakar abin su ne a abinnan danginsa na kurkusa kamar banu hajin da banu abin mutallin sauran mutanensa kuma dukkan waɗanda suke da alaka da shi na wajen sankwantaka amma ba ƴan uwansa bane na makusanta kashi na hudu shi ne kiran sauran larabawa da baki daya kiran waɗanda annabta ko manzo bai taɓa kasancewa daga cikinsu ba shi ne inda Allah subhanahu wataala yake cewa alif lam mim تنزيل من رب العالمين لكي لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون كترجل وسمتاني دا منظومي كرتدي بيتما دوا مصبا كيف نجي نسيني كيف وسمتاني الدنيا كباكيري لكم أنتنو كباكيري فلن نكون مراكب نجاوة وانا منذ صلى الله عليه وسلم سيكي تنسى تيباين تايا دولين حتى باين في كنسى دعوة تايسة ودنسى يا فارا ايكا تاتا ايكا تي سي فارا كيران مقصة تنسى دي فارا ايكي كيران مقصة تنسى باب صاباني البكان المتالي نتي وخديجة اتتي تفرقم وكي تتر بيها تيري مسلي saboda idan muka duba abin da yake gabata kai ka wannan na saukan wahayi ga baki daya da shaki an gane ai saukan wahayi na farko lokacin da kaka ya sauko sai da manzo ya zo gunta a tsorace ta lilliɓe shi ta tashi ta je gun waraka ta baki labari waraka ta mata waraka ya mata bisharar cewa ai wahayi ne ya sauka wa mutum an gane ai wahayi na biyu da wata hayin sauka anan ma ita ce ta zo ta lullube shi a wannan lokaci sannan na uku ma da ya sauka ya yi wa mutunciyar kofar ta dauke shi ta tafi da shi wajen waraka ɗin duk waɗannan kai karo da ɗawainiyar da harkokin nan na wa'ayi duk da ita ne yake faruwa saboda haka babu saɓani tsakanin musulmai na cewa Khadija a duk duniya ita ce ta farko wacce ta tafi addinin musulmai kisa wani malami yake cewa wannan abin alfahari ne ga mata ya cewa duk duniya ko kuma mace ita ce ta fara karɓar addinin musulunci ga fannin maza a faɗin duniya ga baki ɗaya wannan babu saɓani tsakanin malamai kuma idan ka duba yanayin kisa wa'ayi kai kanka za ka tabbatar da haka dan bayan da za a yi wani ya riga kari da karɓar addinin musulunci tunda da ita ne ake ɗawainiya ko kuma kaitawan wa'ayi ɗin ga baki ɗaya a lokacin da ya fara sauka kisa imam suyuti a cikin sa yake cewa wakkalahu awwaluhum islama wa qad ra'u jam'ahu min kizama wa awwalul islami fil rijali siddiquhum wa zayd fil mawali wa sinnika khadijatu wa zi sighar aliyu wa rriqu bilalu li saqar yana zama yake cewa malamai sun yi sabani akan wane ne ya fara musulunta amma abin da fara sabani a kai Khadija ita ce ta fara karɓar addinin musulunci sabanin da aka samu kuwa yana tsakanin wasu mutane ne guda uku Zaid ibn Haritha da Ali ibn Abi Talib da Abu Bakar Siddiq waɗannan mutane guda uku abu ne wanda yake da wahalan gaske ka tabbatar da cewa wane shi ne bayan Khadija ya fara karɓar addinin musulunci an gane amma maganin da ya fi shahara a gun mutane shi ne Abubakar shi ne ya fara musulunta wannan suna nufin bayan Khadija an gane to domin waɗannan mutane guda biyu ko uku nan Aliyu da Zaidu da kuma Abubakar radiyallahu ta'ala anhum mutane ne waɗanda suke mafusantan manzo sallallahu alaihi wasallama tun gabanin zuwan addinin musulunci za mu fara da shi Zaidu ɗin saboda Zaidu bin Haritha asalinsa ɗan uwan Khadija ne mai suna Hakim bin Hizam ya zo da wasu bayi a Sham su da yawa a cikin su har da Zaid bin Haritha lokacin yana saurayi ko yana ɗan ƙanƙare sai ya kawo su gaba ɗaya gaban Khadija tun gabannin Khadija ta wuri manzo sallallahu alaihi wasallam wasu suna cewa sun haɗu da Zaid bin Haritha ne bayan ya wuri manzo sallallahu alaihi wasallam sai Zaid bin Haritha yana cikin waɗannan bayi da ɗan uwanta ya kawo yake ta zaba a ciki sai ta duba ta ga Zaid bin Haritha yaro ne mai hankali mai nutsuwa sai take wannan take to Zaid kenan shi kenan sai ɗan uwanta ɗin Hakim bin Hizam sai yake to ke kina baki su da wannan lokaci Zaid yake tare da Khadija bawanta ne shi kenan da suka haɗu da manzo sallallahu alaihi wasallama shi kenan sai suka saku da manzo kullum suna tare da manzo sallallahu alaihi wasallama sai wata rana manzo alaihi salatu wassalam ya ce wa Khadija da ma ki bani wannan bawan nan naki sai Khadija ta ce to na baka sai yake kuna intar da shi nan take saboda sai ta ku yana son sai na kaunar sa kuma suna tare shi ne dan aikin sa shi ne komai nan sa tare suke suna binci tare suke komai a cikin gabanin zuwan addinin musulunci ɗan uwan sa dama manyan mutane ne masu kuɗi wani yaki ne ya ci su daga ciki aka kwato shi ɗan su din zai du ya zamanto bawa aka zo aka sayar da shi har ɗan uwan shi Khadija ya siye shi kuma suka samu labarin cewa ai ɗan su yana Makka suka ce za mu fanshe shi ko da kuɗin mu zai ƙare ma'ana za su zo su siye shi an gane su shi ne suka ɗauko dukiya mai yawa suka zo da shi Makka da suka zo da shi Makka suka bincika suka gano inda shi zai yake aka ce ai gashi gashi abin da yake kasancewa sai suka je da suka zo suka bada labari su ne iyayen Zainab bint Haritha su ne iyayensa shikenan sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya kira Zainab sai ya ce to ga iyayenka nan sun zo domin su fashe ka saboda haka abin da ke tsakani na da kai ta riga ya ka sani ma'ana tun tuni dama ya yanta da shi ya ce idan ka zaɓi ainihin iyayenka za ka tafi tare da su in ka zaɓe ni kuma za mu zauna tare da kai sai dai zubin Haritha ya gaji a tsakiyar manzo sallallahu alaihi wasallam ga kuma iyayensa shekara da shekaru ba su ba ya jira ya kalli iyayensa kuma ya jira ya kalli manzo sallallahu alaihi wasallam ya rasa yadda zai yi an gane wasu na cewa hakan ya kasance ne gabanin manzo din ya yanta take shikenan sai can karshe ya nufi idon sa sai ya ce ana ma'aka ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai ya ce ni ina tare da kai shikenan iyayensa suka ce to za ka zaɓi ma'ana a kawai wanda suke cewa a lokacin manzo bai yanta take ba za ka zaɓi ka zamanto bawa za ka zaɓa da kanka ka zama to bawa ga mu iyayenka za mu fanshe ka da dukkan kuɗin da yake hannun mu shi ne manzo sallallahu alaihi wasallam a wannan kauli saboda farin cikin shi zai rubu Haritha ya zaɓe shi a kan iyayensa sai ya ce a ro a yadda yake to na yarda da shi kuma shi ɗana ne an gane a wannan kauli a ɗaya kauli kamar yadda muka bayyana a lokacin da Khadija take masa na ba ka shi a lokacin yake to na yarda da shi an gane to daga nan ne aka dau shi Zainab ake kiransa Zainab bint Muhammad irin wannan dama Larabawa suna yin sa in suka zo wani za su mayar da shi kansu ana wannan inkiya da sunan su saboda haka ake cewa Zainab bint Muhammad ya shahara da wannan suna har zuwa lokacin da Allah subhanahu wataala ya saukar da ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulullahi wa khatimun nabiyyin a wannan lokaci Zainab bin Haritha da yake wannan aya ta sauka sai yake ana Zainab bin Haritha saboda yiwa ayoyin Qur'ani biyayya ana ka daina kiransa da Zainab bin Muhammad to kun ga kenan shi Zainab mutum ne wanda yake tare da Manzo sallallahu alaihi wasallam ba sa rabuwa yana da wahala wani a ce ya riga shi da shi ne mutum an gane ai to shi kuma sai na Ali radiyallahu ta'ala anhu asali ya zauna ne a karkashin Manzo sallallahu alaihi wasallam domin mun bayyana a jiya Abu Talib mutum ne mai yawan yara sannan kuma mai karancin dukiya sai Abbas na dogon manzo sallallahu alaihi wasallama sai ya ce ga manzo kaga dukkanka mutum ne mai yawan iyali kuma mai karamin karfi mu rage masa ainihin nauyi mana mu rage masa nauyi mana shi manzo sallallahu alaihi wasallama ya ɗauko wasu ƴaƴan Abu Talib ya zo da su ainihin gidansa shi ma Abbas ya dauko wasu ƴaƴan Abu Talib ya zo da su gidansa domin su rage masa nauyi sai suka haɗu suka je gun Abu Talib da suka je gun Abu Talib sai suka gaya wa Abu Talib abin da suka zo da shi Abu Talib sai ya tsuru sai can ya ce musu in taraktu mali aqilan fasna'a ma shi kuma a wata riwaya in taraktu mali aqilan wa taliban fasna'a ma shi kuma yake in har kun bar mini aki sai daga cikin yaransa in har kun bar mini aki ko kuma in kun bar mini aki da tali a sauran ƴaƴan nawa ku je ku ci abin da kuka ga dama za ku yi an gane ai ma'ana ya fi shakuwa da shi a kai din da tali wanda ake masa kunya da shi a ku tali ya ce yar za ku bar mu waɗannan ƴaƴan nawa guda biyu ko za ku bar mu a kai to a sauran ƴaƴan nawa ku je duk abin da za ku yi ku je ku yi sai ya gaya wa manzo da kuma Abbas a wannan lokaci ne shi manzo ya dauka inna Ali ya zo da shi gidansa shi kuma Abbas ya dauki Jafar da wasu ɗan uwan Jafar ya zo da su ainihin gidansa a dalilin wannan ne shi sai inna Ali radiyallahu ta'ala anhu ya dawo karkashin manzo sallallahu alaihi wasallama yana nan tare da Zaid ibn Haritha a gidan manzo daga shi sai Zaid ibn Haritha sai kuma Khadija da kuma ayyan Khadija da Sa'ida ayyan manzo sallallahu alaihi wasallama duk da wannan ma wani abu ne wanda yake da wahala a ce wani ya riga shi da addini musulmi saboda kusanci da manzo shi kuma sai na kuma radiyallahu ta'ala anhu aboki ne na kutta kunna manzo sallallahu alaihi wasallama ko ne ke suna tare tun da wannan musulunci ya zo wata shawarwarin sa yana kawo Abubakar Abubakar kuma yana kawo masa sai shako an gane har ake cewa Abubakar a sanadiyar a shako da manzo sallallahu alaihi wasallama ne ya daina bauta wa gumaka an gane a cikin mutane gidan su gaba kide suna zuwa suna bauta wa gumaka to kun ga galibi mutum in wani abu ta ko ya sabe shi yana kiran abokin sa na kofta kuma ya bashi labari yace wani ga bayin abin da yake kasancewa to kun ga abu muhimmi babu kamar wahayi kun ga kenan akwai kyakkyawan zato akwai yuwuwa ne karfi manzo sallallahu alaihi wasallam a lokacin da wahayi ya saukar masa kamar yadda ya zo ya sanar da Khadija zai je ya sanar da Abubakar kuma ma dama ya sanar da Abubakar to nan take Abubakar zai yi imani da shi domin shi abin da ya tsaye manzo ya gaya masa tun da wannan musulunci yana dauka kun gane to kun ga kenan waɗannan alaka masu karfi da ke tsakanin manzo da waɗannan mutane guda uku Zaid ibn Haritha Ali ibn Abi Talib Abubakar radiyallahu ta'ala anhum ajma'in wannan yasa malaman tarihi suka kasa tantance wane ne ya riga dan uwan sa musulunta kuma wannan wani abu ne mai wahalar gaske an gane kamar da na bayyana na ga duba littattafan tarihi mai yawa wannan malamin ya ce Zaid ibn Haritha ne wannan ya ce Zaid ibn Ali ne wannan ya ce Abubakar ne kowanne ya kawo dalilansa sai ka rasa kuma wanne dalili za ka rasa amma maganan da yake shahara shine da yana Abubakar shine ya riga kowa musulunta sai malamai suka yi jami'i wannan jami'in da suke su ne abin da shi Imam Suyuti ya nazzaba mana a baituka guda biyu da na karanta yake cewa wa awwalul islami fil rijali siddiquhum wa zaid thumma wali suka ce farkon wanda ya musulunta a cikin manyan mutane an gane saboda sai na Ali yaro ne lokacin da ya musulunta yana da shekara a goma ko yana da shekara bakwai a wani kauye an gane yace a cikin manyan mutane bala da ku wanda ya fara musulunta Abubakar ne wa zaid bin mawali a cikin tantattun bayi kuma zaid bin ya fara musulunta wa kin nisa khadijatu a cikin mata kuma khadija ce ta fara musulunta kamar da muka bayyana a baya ba mu sabani ta riga su uku da baki da musulunta an gane wa bisbar aliyu a cikin yara kanana kuma wanda ya fara musulunta shine sai na Ali wa zuku bilalu ni ka sannan kuma a cikin bayi kuma wanda ya fara shiga addinin musulunci bilal radiyallahu ta'ala an bai kenan waɗannan su hudun nan wato Khadija Zaid ibn Haritha Ali ibn Abi Talib Abubakar bin Abi Quhafa su hudun nan su ne mutane na farkon wanda suka karbi addinin musulunci an gane su ne na farko-farko an gane babu wata fuska da aka bayar na musuluntan Abubakar ko kuma musuluntan Zaid ibn Haritha ko musuluntan Khadija amma wasu malaman sira suna hakaito kissa ta musuluntan Sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu cewa lokacin da wahayi ya sauka ga manzo sallallahu alaihi wasallama ranar litinin kamar yadda muka bayyana 21 ga watan Ramadana to sai na Ali ranar talata ya shigo gida sai ya ga Khadija da manzo sallallahu alaihi wasallama suna yin sallah domin sallah farkon lokacin da ko ma wasu suna cewa gabanin ma musulunci ya fara sauka ko wani ya fara sauka a cikin haro hira manzo sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana yin sallah wasu suna cewa sallah ya sauka a tare da wahayi ne sai ya fara yana dubawa abin da bai taba gani wasu mutane suna yi ko a gidan su gabanin da zai gidan manzo sallallahu alaihi wasallama ko a gidan manzo din bayan ya zo sai yau ya fara gani da suka gama suka waiwa ya sai suka ga sai na Ali lokacin yana yaro shekara bakwai ko kuma shekara goma da ainihin aihuwa cikin sai manzo sallallahu alaihi wasallam sai yace mata me kike kallon me yasa kike kallon mu ne sai yace naga wani abu ne wanda ban taba gani kuna yin sa cikin gidan nan ba a cikin gidan mu ma ban taba gani ana yin sa ba wanne abu ne wannan abu shi ne manzo sallallahu alaihi wasallam yace jiya jiya nan aka yi wahayi ni ne manzon wannan al'umma ga Khadija matata ta yi imani da ni kai ne kuma tare ki shi ne sai shi sai na Ali anan yake ashhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah ya tafi a cikin musulunci an gane wasu suna ba da wannan kissa din an gane saboda haka Zaid ibn Haritha sai Zaid ibn Haritha da Khadija da Abu Bakar littattafan da yake tare da mu na tarihi ba su ba mu wata kissa ta shigar su a cikin musulunci ba an gane amma sai na Ali an ba mu wannan kissa din da muka bayyana a takaice sai wannan mutane guda hudu Khadija Zaid Ali da Abu Bakar su ne suka fara shiga a cikin musulunci sai sayyidina Abu Bakar sai ya nemo wani hanya na kiran wasu makusantansa zuwa ga addinin musulunci ya duba babu waɗanda suka fi kusanta da shi kamar mutane guda biyar waɗannan mutane guda biyar su ne Usman bin Affan su ne Sa'd bin Abi Waqqas da kuma Sufayl bin Awwam da kuma Abdurrahman bin Auf da kuma Talha bin Ubaydillah waɗannan su biyar su ne abokansa na kuf da kuf sannan sai ya dinga zuwa yana tuntuban su a hankali a hikimance saboda lokacin ana cikin marhala ce ta da'awa sirriya ana yin sa ne a koyi sai ya dinga dauko musu a hankali a surunce ya gaggaya musu irin abubuwan da ya sauka wa manzo sallallahu alaihi wasallama kuma ya bayyana musu halayen manzo sallallahu alaihi wasallama da irin addini da ya zo da su to a wannan lokaci wasu suna cewa shi ne ya lakkana musu kalimar shahada suka karbi addinin musulunci wasu suna cewa da ya ga cewa ana da ya ga alamun sun amince da abin da ya faɗa sai ya kwato su ya tafi da su gun manzo sallallahu alaihi wasallama manzo ya kirtanta musu suka bari kalimar shahada suka karbi addinin musulunci a gaban manzo sallallahu alaihi wasallama sai suka zamanto wato suka zamanto su maza takwas kenan da Khadija kuma tara an gane suka zamanto Zaid da Ali da Abu Bakar wannan a maza an gane sannan kuma da waɗannan su biyar din su takwas waɗannan su takwas din da shi Khadija sun musulunta ne gabanin arkan bil adl arkan ya musulunta an gane domin asabiquna al-awwaluna ila al-islam su ne waɗanda suka musulunta da farko sun ka suka kike akwai waɗanda suka musulunta gabanin a cikin gidan arkan bil adl arkan kai gabanin arkan bil adl arkan din ma ya musulunta su ne waɗannan mutane guda takwas da kuma Khadija su tara an gane bayan su waɗannan su tara ne arkan bin adil arkan ya musulunta ya zamanto wato na goma kenan wanda manzo sallallahu alaihi wasallam ya ga gidan sa shi ne gida da ya dace a mayar da shi sansani ko ni ku da duk wanda ya musulunta a kai shi wannan wajen a tarbiyyantar da shi a karantar da shi a cikin musulunci sakamakon haka to shi ne arkan bin adil arkan da ya musulunta suka koma wannan gidan da baki ɗaya duk lokacin da za a wani harka na musulunci kowa he ya kuya a koye ya lallafa ya je gidan arkan bin adil arkan a haɗu sai a kaddamar da abin da za a kaddamar na addinin musulunci sannan kuma a watsi a koye ba tare da kowa ya sani ba an gane to saboda haka za mu dakata a nan gobe za mu yi bayanin mutane guda 40 waɗanda Ibn Hisham ya kidaya su daga cikin waɗanda suke asabiquna al-awwaluna ila al-islam an gane sannan kuma wanda yake da kissa ta musulunta za mu ba da kissar musuluntar sa insha Allah subhanahu wa ta'ala a gobe assalamu alaikum dala masu tambayar nan
sallallahu alaihi wasallam